أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafin mai albarka na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka bi sani da Ash-Shama'il Al-Muhammadiyya bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko na ƙara kauna da soyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana biyayya cikin dukkan abin da ya umurce mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon karanta siffofinsa na halitta da na ɗabi'unsa na ɗabi'u Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon koyi da su idan zan tuna daidai yau za mu tashi akan darasi na 13 a wannan littafi mai albarka insha Allah muna watan sha'ban hijira shekara ta 1438 nawa ga sha'ban yau Na'am biyu ga sha'ban muna da ran uku kenan ko kada a manta da azumin sha'ban wanda mun yi magana sati da ya gabata cewa azumi ne mai falala a musulunci wannan kwanaki yana da kyau a azumce su kuma ya halatta a jera yin azumin ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar har zuwa 14 ga wata kamar yadda babu wani wata da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi yake yawaita yin azumin nafila a rayuwarsa kamar watan sha'ban babu wani wata da yake yawaita yin azumi kamar watan sha'ban dukkan wani wata in dai azumin nafila ne bayan sha'ban ne wanda yake bayyana mana sha'ban babu watan da yake shi yin azumin banda ramadana in ka jera watanni wajen yawan yin azuminsa sai ka ce ramadana yana yin azumin duka sai kuma sha'ban hadisin bukhari yace yasumu sha'ban kullahu illa qalila yana azumtan sha'ban duka sai kadan ne baya yi wanda mun yi bayani sati da ya gabata musamman a kwana 1 zuwa 14 ga wata ana bukatan yawaita azumi kuma kada mu manta da faradan azumi fa man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allah bi zalika al-yawm wajahu adinda 70 kharifa wanda ya azumci rana 1 don Allah azumi kamar na nafila Allah yana nisantar da shi daga wuta dalilin azumi ko daya tsawon kharifi 70 magana mafi inganci shine tsawon shekara 70 dukkan azumin nafila ɗaya da kai to yana dauke kan ni yana nisan tada kai daga wuta na tsawon shekara 70 to bare mutun yayi na kwana 10 ana nisan tada shi daga wuta na tsawon shekara 700 to ne kin da mana azumi yana nisan tada mutun daga wuta insha Allah ta'ala kuma babu wanda ke son bukatar shiga wuta aiko ba mutumin da ke sha'awa Allah subhanahu wata'ala ya samu wani lafiya ko akwai wanda ke sha'awar shiga wuta ai ni na san babu wata kisa masu iya raha suke ba mu wani lokaci wai wani dan Najeriya ya je shi aikin haji zaka ga wasu kwanakin a Saudiya ana tsananin sanyi musamman a lokacin shekaru da dama aikin haji yakan zo a sanyi wanda bai saba zaman can ba wannan ya je sauka zai ji kamar ya dawo gida saboda sanyi to ya zo shi ga Larabawa sun taru suna jin dumi da yake su ma suna tafiyar a hura wuta ana dafa shayi kahawa ana cin dibino ana jin dumi to ya zo yana so ya dandana wutan ya rasa yadda zai yi su babu Hausa shi babu Larabci ya rasa yadda zai to sai ya tuna me ya wuta sai ya tuna kalmar wuta a bisa ga fahimtarsa sai ya tuna to dan kadan yake bukata me kalmar kadan shine kalil to shine wai sai zai same su kusa da wutar sai haka da hannunsa ya ce jahannama kalilan insha Allah wato wai ita wutar ne wai jahannama ka san ka ji an ce jahannama to wuta ne to shine ya ce jahannama kalilan wai ba shi dan taba jahannaman ka da shi yasa idan mutum bai iya yare ba idan zai magana in ka iya in baka daure ba sai ka masa dariya to shi dai ya san jahannama ai wuta ne ko ba wuta bane to shi ya bai san kalman annar ko wani abu ba jahannama ya tuna dan duk inda ake magana wuta ya jahannama ake cewa Allah ka kare mu daga wutar jahannama ba haka ake ba to shi ne yace jahannama kalilan insha Allah wato a bashi dan kalilan ya zaba Allah ya sa mu wange lafiya zamu tashi akan babi na uku باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابي ده يزو تكين بيان ترجل كلمة ترجل شيني جاران غاشي شيني الترجل اما ما في ايوا منذ احوصي اتي ترجل سيكا خي شيني كي كوم بين كانكا اما اصل ترجل شيني جارا غاشي خي سوداكا سيكي واياشي كتكينسا وانكي واياشي كتكينسا sanya masa mai wanda bai saba wa shari'a ba ya shiga cikin sa kokarin cire dandruff akai ya shiga cikin sa kokarin cire dauda da kazanta ta kowanne hanya da za a wanke ya shiga cikin haka tarajjul shine gyaran kai da tsaftace shi da kuma mutunta shi saboda kada mu manta da hadisin da yake mana bayani akan cewa man kana lahu sha'run falyukrimhu duk wanda yake da gashi manzon Allah sake cewa to ya mutunta gashin ya kyautata shi ya kula da shi kamar yadda hadisi yazo cikin Fathul Bari na Ibn Hajar rahmatullahi alayhi man kana lahu sha'run falyukrim duk wanda ke da gashi to ya rika kula da shi matuka mafhum tayyib don haka at-taraddul shine gyaran kai Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ya kawo wannan don ya mana bayani na abin da ke da alaka da yadda fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yake cikin kiya na kansa so da kan an ce at-taraddul shine tasrihu ash-sha'r wa tanzibuhu wal inaya bihi shine tsefe kai da tsaftace shi da kuma kula da shi yana da kyau kenan musulmi ya riga kula da kansa wato gashin kansa amma kuma kada ya zama ka bashi muhimmancin da shari'a bata bashi ba shine zama kula da gashin kanka yafi lokacin da kake dauka wajen khamsu salawat gaba daya a kullum kaga akwai misplacement na priority ya dace ya zama duk kokarin za kula da gashin kan kare dauki time din da kake da shi na bautan Allah subhanahu wataala mafhum don haka shiryarwa ta annabi tsira da abinci sabbata a gare shi a wannan babi shine at-tawassut tawassut shine yana moderation bi ma'ana baya bada lokacin sa mai yawa a gyaran kai kuma baya manta da gashin kansa da yawa har gashin ya lalace shine yana wasatan yake mutum ne mai kula da gashin kansa amma baya ba wa kan gashin kan muhimmanci da lokaci da kashe kudi unnecessarily wanda ya dace wanda ya fi muhimmancin gyara shi to wannan shi yasa malamai ke cewa matsayin sa shine wasat ne tsaka-tsaki yake kula da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ay kana wasatan bainat tafriq wal ifrat yana tsaka-tsaki ne shi bai wuce gona da iri wajen kula da gashin kansa ba kuma bai isa bai gagara isa inda ake bukata isa ba mafhum tayyib حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض وانا حديث إمام البخاري رحمه الله تعالى يكاوش حديث ندريبيو دتسئن بيرهك إمام مسلم رحمة الله عليه يكا حديث ندريبيو دتسئن دبقي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري إسحاق بن موسى أبا ملاباري الأنصاري شيني متمن غلم مدينة لغتكم متي مكة إن أنشي المهاجر شيني متمن غلم مكة كوان واندي كماد مكة واندي تاشي تكنستا غلم سيكوما غلم مدينة الأنصار كما شيني ودن دسكي متي مكة الأنصاري لغتكم ودن دسكي متي مكة كلمة أنصار على وذن أفعال نصر على وذن فعلا كمان نصر نتي مكو إذا جاء نصر الله تو الأنصار وان ديكي مشي مشي سبو دا متا ننجا لما دينا سوسكا خرجبا إيدا أكا يتهجر أنا شغا مسلنشي daga makka ne daga taifa ne daga ko ina an yi hijira aka zo makka aka taru to mutanen madina wani zai bada gidansa wani zai bada gonarsa wani zai bada dakinsa wani zai bada shagonsa wani zai bada dukiyarsa kowa ya bada guduma saboda wannan abin da suka zage kinsu al-ansar wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wadannan sune al-ansar mafhum tayyib qala hadathana ma'an ibn isa ma'an ibn isa ya ba mu labari qala hadathana malik ibn anas مالك بن أنس رحمة الله عليه يا باب الأباري عن هشام بن عروة دك هشام بن عروة عن أبيه دك بابنس شيني عروة بن الزبير بن الأوام بن الخويلد عن عائشة دك عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر شيني دكي جم أرزكي أمسلنش دكي جم أرزكي كينا kuma iyali ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zama kenan ummul mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum kala tace kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun kuntu na kasance urajjilu ina gyarawa mai ra'sa rasulillahi kan manzon Allah ina kombin dinsa ina taje masa ina wanke masa ina kula masa da shi wa ana ha'idun alhali ina cikin halin jinin al'ada kuntu urajjil fi'li ne mudari'i ra'asa shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun rasuli shine mudafun ilayhi zaka kuntu na kasance urajjilu ina taje markai ina wanke masa kai ina tsaftace masa kai ina shafa masa mai a kansa wa ana ha'idun alhali ina cikin halin jinin al'ada a cikin wannan hadisi akwai darussa da zamu iya koya na farko yake nuna mana ya halatta mace ta rika taimakawa mijinta a wajen gyaran jikinsa kaman aske kai wanke kai taje kai ya halatta mace taimaka mijinta kitsamin nan ta aski akai aiko ina gone haka da kai ina ji an tabo yin da yake son kenan in ta iya ba kuma da almakashi ba sai ka sai kilifa ka koya mata misali wani kina mana ya halatta mace ta taimaka wa mijinta wajen gyaran jikinsa shi yasa a shari'a wannan halal ne kuma ya halatta fiye namiji ya taimaka wa matarsa wajen gyaran jikinta da kuma ayyukanta na gida kamar yadda hadisin Bukhari ya kawo cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kana fi mikinati ahlihi ya kasance ai fi khidmati ahlihi wa idha hadarat as-salah kharaja ila as-salah idan lokacin sallah yayin da na shi rage sai sai fita masallaci amma in dai muna gida to yana taimaka mana da wasu ayyuka kamar renan yara misali ko dan yankan kubewa zaka iya yi duka dan baka yanka kubewa misali ko dan firar dankali haka babu dan laifi haka a baka ka kula da shi kuma sai ka kula fa in ana yi kuma kar ayi baki baka an gara ba dan baki suka shigo suka zame ka da kubewa a gida mata wasu za su juya maybe ba ta saba gani ba amma ya halatta namiji ya taimaka iyalinsa da ayyukan gida irin waɗanda suke masu sauki wanda da zaka iya danyi tana hidima rike mata yaro ko yarinya na dan lokaci ka shagaltu da su minti 30 awa dai gurgurun abin da ya sawwaka aiki ya mata yawa gashi azumi ne sai ka ce ka wadan kallon gwada fere miki in kai boarding school ai duka iya in kai almajiranci duwan na gon ya dace ka iya su in ma baka iya ba sai ka koya wadan wanke wasu abubuwa wani lokaci daga ce ka dan wanke miki banukan nan duk daraja ai ba ta kai ta annabi Muhammad tsira da abin da ba ta garshe to yana yi so da haka kenan ashe ba faduwan aji ba tashin aji ne aji bai fadi ba duk abin da manzo Allah ya ba faduwan aji a cikin sa ai aji ya hadu ka ja class shine kai koyi da annabi tsira da abin da ba a ce annabin Allah amma yana yi wa mata hidima a gida shi yasa a cikin dabi'unsa akwai abun koyi la gade kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir kada zama duk time din ka gida ba kada time din mata komai ba ka iya rike mata yaro ko yarinya ba ka iya dan taimaka mata da wani abu ko wani abu sai ta yi wani ma bai na zauna gidan sai ce to je ki dada je je ki kashe in a dan lokaci once in a while ta iya tai babu laifi amma kada ya zama sana'ar ta ne kullun ta da jin da kashewa wani lokaci kai in akwai wani uzuri ta iya wani lokaci za ta iya yi da kanta amma akwai ayyukan da ba irin na jikinta bane musamman irin jin da suke kanana jan kato ta zo tana ta yi to in da man sana'ar ta da jin take da baka wuro ta ba duk matar da ta shekara uku tana ta da wannan jin da karfi din ai Allah da ya gyara ya rufa asiri ba zan yi bayani mai tsawo ba inda wannan ne take yi da dumtunin ka zo gidansa kana za ta ce sai ka wuce a ce mai kace na zan wuce ne hanya ne ta kawo ni kula ga wannan na farko ne kina mana kaga fiyayyen halitta iyalin sa na taimaka masa wajen gyaran kansa to haka dabi'a ce da ke kyautata zamantakewa ake samun lada da koyi da sunna shine taimakekeniya wa juna wajen gyaran jiki akwai abin da mutum bai jin dadin yi wa kansa kowane irin abu ne idan mutum ba zai jarin yi wa kansa ba matarka za ta iya maka kai ma za ka iya mata na biyu wanda yake kara bayyana mana cewa ya halatta matar da ke jinin al'ada ta taba jikin mijinta su yi mu'amala amma banda kusantan juna shi yasa al-yahudi sun karance idan mace na jinin al'ada hadisi a bukhari yace ba su cin abincinta ba su shan abin shanta wata ma ana mai da ita can kaman garken awaki ne a boye ta sai ta gama da shigo jama'a amma da musulunci ya zo manzo Allah yace isna'u kullu shay'in illa nikah ku aikata komai da su amma banda kusanta na juna kar ku kusanci juna da su amma bisair wannan ya halatta ku yi komai so da haka ke ne halatta mata da ke al'ada a zauna a ci abinci tare a sha abin sha tare a yi wasa tare a yi tsere-tsere tare kamar yadda manzon Allah yake da iyalinsa duk wannan fa shine zaman aure ba wai kawai ka shigo gida kana shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ai magana sai ka hada fiska yadda ka sai na shiga magabarta ba haka ake yi ba in ka shigo gidanka kai murmushi kai dariya kowa ganka ya san ka shigo in ma suka ga contrary to wannan sai mai gida yau lafiya don ba haka aka saba ba amma kare da mai kullu zaka shiga gida sai ka zauna kai shiri wai dan ka shiga a ji tsoro kada shigo a riga ku tashi ku tashi kafin ku tashi amma ba amma gashi ne an shiga ku yau mun shiga ku gashi ba haka ake bukata ba a kana shigowa kowa ya ji dadi alhamdulillah ya da alhamdulillah kowa yana murna to wannan shine mai gida amma ka shigo yara sun watse wani yayi daki wani ya shiga cikin durowa ya goya mai ya shigo tukunna can bai minti uku bai ce komai ba sai a riga dan lekowa tukunna to kai garba zo 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 ce to subhanallah na shiga uku sai ka ji sauran sun ki fitowa ba haka uba yake ba ko kuskure akai a gyara gidanka da hikima kake gyarawa amma karka waye gari ƴaƴanka su dauka wai kai dodo ne ka shigo ana shiga durowa ana ta yaro ka ji na asikur asikur Allah ka kare mu Allah ka kare mu ba sai ka ji abin nan bai yi ba ko fiyayyen halitta matar sana jinin al'ada amma tana gyara margashin kai wannan yake bayyana mana musulunci ya mutunta mata a halin jinin al'ada ba to the extent da ya halatta ayi mu'amala da su banda kusantan juna wannan shine abin da shari'a bata bada iko akai ba yana daga cikin abin da muke ganin halaccin sa a shari'a ta karantar da mu na halacci na uku kuma yana ƙara karantar da mu kenan ashe ana gyaran kai dan da ce kuntu urajjilu ra'sa rasulillah na kasance ina gyara kan fiyayyen halitta gyaran kai ashe kenan abu ne da addini ya karantar mafhum tayyib addini ya karantar da mutum ya gyara kansa ya gyara jikinsa ya gyara tufafin da ke jikinsa na sha gaya muku lokacin shekarun baya early 80s muna secondary school mun dauka wai cewa wai kazanta ta gawa ne don ka san duk inda za a yi addini babu ilimi ya zama zafin kai ne yake jagoranci to za a yi barna a lokacin sai ka ga ustazai an hada dauda mutum ya ce maka ni fa wata ra guda ban yi wanka ba yana wa zai ce Allahu akbar kuma wai an caji ina maganan caji sunna ta wajaba maka yin wanka ran juma'a kai wata baka yi wanka ba kuma ana Allahu akbar ai wa'azi za a maka abinda kawai za ka ga ustazai da aka dauka da mummunci shine aswaki kaga a rike mutum ya rike sandan aswaki ya tace yadda ka san yana bude baki so shi yasa ka'ida babu alaka tsakanin sunna da kazanta ba tsara hanya ba idan ka fahimci sunna to kai mai tsafta ne zaka gyara kanka ka gyara gangan jikinka tufafinka zaka yi kokarin wajen wanke su da kula da su amma kar ka ba su muhimmancin da kuma fina time ɗinka na sanin addini da bauta Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma duk yadda aka ce a gyara ba a ce mu ba su muhimmancin da bai kai ba gyara alaka tsakaninmu da Allah da zuciyar mu shi ko mai muhimmanci so za mu kula da jikinmu da gashinmu da tufafinmu amma kar mu ba su muhimmancin da ba su kai ba ya zama kenan tsakatsakiya muke yi menene tsakatsakiya ko kaya zaka saka ka duba kaya tsakatsakiya kar ya zama wai burinka ka sa abin da yafi kowanne tsada a duniya akwai wanda ke da wannan tunanin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu an ce masa wani irin tufafi mutum ya dace ya saka yace ka saka tufafin da wawa ba zai maka dariya ba mai hankali ba zai ce ka almubazzaranci ba makwabcinka ba su da abinci sai ka saka kaya naira miliyan biyu a cikinka duk mai hankali ya san an yi almubazzaranci akwai misplacement na priorities amma kana da kudin sai ka sako kayanka a yayyage da dauda da kazanta aiwawa zai dariya sai yasa abun magana shine ka saka kaya tsakatsakiya shi wawa idan ya ganka ba zai dariya ba mai hankali kuma ba zai ce an yi almubazzaranci ba mafhum tayyib kula ga wannan a wannan hadisi mun kula da cewa ana gyara kai so zaka daga cikin gyaran kai akwai taje kai kombin kai na biyu akwai wanke kai na uku akwai shafa wa kai irin man da shari'a ta yadda a shafa na hudu akwai kashe cututtukan da ke kai ko wani damuwa kamar dandruff ko abin da ya kama da wannan wannan al'amura gabaki ɗayan su shiga cikin babin kai gyaran kai kuma idan ka yi su don ka samu nutsuwa ka bauta Allah abin da kai ibada ne kuma abin da kai Allah subhanahu wataala yana jin dadin sa mafhum tayyib حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتصريح لحيته ويكثر القناء حتى كأن ثوبه ثوب زيات wannan hadisi cikin magana mafi inganci yana da rauni ba hadisi ne da ya inganta ba don haka hadisi mai rauni ba a kafa hujja da shi a ka'idar malaman hadisi hadisi dha'ifi mai rauni ba a kafa hujja da shi saboda ai in an ce mai rauni ne tsanani ka ce to ana contemplating ana kokonton ya inganta ko bai inganta ba to kokonton da ake ya zama zato kuma zato maganar da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya fada shine zato ba ta taimaka ma wajen fahimtar gaskiya iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a Allah yace ba su bin komai sai zato zato kuma baya amfana da wajen fahimtar gaskiya so da ka duk inda ka rike hadisi da ifi zato ne zato kuma aka gina addini akai to babu tabbacin addinin kenan shi yasa shi addini ana gina shi akan ingantaccen hadisi ne akan ayoyin Qur'ani waɗanda suke sun tabbata ba a soke su ba bisa ga fahimta da fassarar sahabbai da tabi'ai da ashba'ut tabi'in al-qurun al-mufaddala karnunnuka masu fadala radiyallahu anhum wa rahimahumullah karnunnukan da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su waɗanda suke da ilimi suke da takawa suke da ikhlasi sannan kuma sarra yayi karanci a wannan karnunnuka da sai a duba ya suka fassara ayoyin da hadisan sai a yi koyi da fassarar su mafhum tayyib daga hadisi dha'ifi ba aiki da shi hatta a cikin fada'ilul a'mal har ayyuka masu falala bai halatta aiki da hadisi dha'ifi wato fada'ilul a'mal me dalili malamai suka je saboda a cikin ayyuka masu falala ai akwai hadisi ingantattu dan baka dauki dha'ifi dake bayani akan fada'ilul a'mal ba babu wani falalan aiki da kake nema a duniya faci akwai hadisi ingantacce a Bukhari ko Muslim ko littafin da ya kama da wannan da ya tabbatar da ingancin min babin misal duba hadisi gashi nan a cikin Muslim man salla 12 raka'a bunyalahu bihinna baytun fil janna. Duk wanda nafila raka'a 12 ar-rawatib za a gina masa gida da su a cikin aljanna. Akwai falalan da ya wuce wannan? Man bana masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Wanda ya gina gida masallaci don Allah da dukiyar halal, ana gina masa gida a cikin aljanna, ga hadisin Abu Bukhari. Wace falala kake nema? Raka'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, ga hadisi Abu Bukhari. Raka'o'i guda biyu da ake gabanin sallan al-fajr sun fi duniya da duk abin da ke cikin duniyar falala. Don haka wani falala mutum yake nema da wanda babu a cikin ingantattun hadisi da suka tabbata? Babu shi. Kula ga wannan, baka da bukatar hadisi dha'ifi. Abin da ake kafa hujja da shi shine hadisi sahihi, imma sahihun li dhatihi ko sahihun li ghairihi, ko hasanun li dhatihi ko hasanun li ghairihi. Hadithi sahihi li dhatihi shine me yarwihi adilun babitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Wannan aka samu hadisi sharuda guda biyar ya zama sahihi, ma rawahu adal tammul dhabt ittisal sanad ghairu mu'allin wala shadh. Wannan shurud guda biyar sune sharudan hadisi ingantacce. In aka samu khafifud dhabt kuma sauran hudu suna nan sai zama hasanul li dhati, sahihul li dhati li ghairihi kuma hasanul li dhati ne zo ta hanyoyi da yawa, daraja ta dauka sai kuma sahihul li ghairihi. Hasanul li ghairihi kuma asluhu hadithun da'if lakin da'afuhu laysa bi shadid wa lahu turuq kathira yuqawi ba'dahu ba'd fa asbaha al hadithu hadithan hasanan li ghairihi. Wannan sai zama hasan li ghairihi. So da kowanne shine sai a ce hadisin ya zama hasan li ghairihi. Dukkan hadisin da bai kai hasanul li ghairihi ba fa huwa da'if, ya zama hadisi da'if, shine hadisi mai rauni. Don haka an yi tai, akwai kayan da aka yi wa manzon Allah ƙarya, ana hadisai na ƙarya, amma dukkanin su malamai sun tantance su, an yi watsi da su. Wasu wanda suke hadisan ƙaryar ma manufar su mai kyau ce, amma kuma sai shaidan ya aiki da su suka yi kuskure. Daga ciki akwai wanda ake kiransa Ibn Abi Nuhul Masjid, ya kirkiro fada'ilul Qur'an, kowace sura a Qur'ani da falalanta na hadisan ƙarya. Sura 114 sanda ya hadisan ƙarya 114, kaga hadisi maudu'i ma kenan. Da aka tambaye su me yasa kai haka, sai ce ra'aytun nas qad a'radu anil qur'an, naga mutane sun kauce wa qur'ani, sun shagaltu da fiqhun Abu Hanifa da kuma tarihin Ibn Ishaq, shi yasa sai nayi hadisan ƙarya dan idan da su zuwa ga qur'ani, wanda ba a buƙatar wannan. Duk abin da kake so ka tsara qur'ani ko hadisi ko ka ja mutane gare su, to akwai ingantattu a cikin hadisan da za su taimaka maka ga wannan. Mafhum? Tayyib. Don haka hadisin iya da illa, saboda akwai wannan rabi a cikin Rabi ibn Sabih din nan. Shi Rabi ibn Sabih mutumin kirki ne, bawan Allah ne na kwarai, amma yana da raunin memory, in ya haddace abu yana mantawa da wuri. To a wurin malaman hadisi, in dai memoryin ka ya zama mai rauni, ko kuma kana haddacewa ka riga gwama wani da wani a kuskure, to hadisin ka ya zama dha'ifi. Shi yasa akwai illolin nan, kana da guda ɗaya, duk adalcin ka hadisin ka ba zai zama ingantacce ba. Su fahashul galal, su kafratul gafla, su su'ul hirsi, su mukhalafatul siqat, duka ilal ne. Idan aka samu mutum da ɗaya daga cikin wannan, to ko ya ruwaito hadisin, ko da mutumin kirki ne ba za a karba ba. Shine kaman fashul galat, mutum a cikin galatin magana, ko kasratul gafla, mutum mai yawan rudewa, daga an yi abu sai rude cikin sauki, mai yawan rudewa ba shi karban hadisin sa ba. Ko su'ul hirzi, wanda zai haddace abu kuma sai rika gwamawa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmil qiyama iyyaka na'budu, to irin wannan in ya zama hadda, idan ya tana rudewa, to ko da mutumin kirki ne ba za a karbi hadisin sa ba. To shi wannan mutumi Rabi ibn Sabi da sunan sai zuwa isnadin, a bangaren dan adamtaka mutumin kirki ne, amma when it comes to memory, ya haddace abu kuma akwai matsala, yana rudewa. To da wannan malamai suka ce duk hadisin da yake ba ma taba hujja da shi. Mafhum? Tayyib. An Yazid ibn Abal wa huwa Raqashi an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah, za mu fassara amma bai inganta ba. To da ka in mun fassara sai dai kawai dan mu yi mu nuna rashin ingancin sa. Kana Rasulullah, wai manzon Allah ya kasance, yuksiru dahana ra'asihi, yana yawan sa gashi, mai a gashin a kansa, wato zuba mai da yawa, shine addahan, shine mai addahun ko addahan, yana yawan sa mai a kai. Wannan ba shine matsala ba, sa mai babu damuwa. wa tasriha lihiyatihi, yana kuma yawan kombin gemun sa, wannan ya tabbata ana iya taje gemu. Wa yukthiru alqina, yana yawan sanya alqina shine alkhirfatun tuqda ala ar-ras, wa yana yawan sa kyalle haka kaman akan sa, saboda yawan mai yayewa yana zuba akan sa, yake sa sai ya sa kyalle yana goggoge shi, wanda wannan bai tabbata ba. Hatta ka anna thawbahu thawba zayyan, har tufafin sa suka waye gari kaman tufafin mai sai da man gyada ko mai sai da mai, kaga ai bai yi ba. To da wannan malamai suka ce wannan bai dace da manzon Allah ba, bai da za a ce tufafin sa kaman tufafin mai sai da mai, ai tufafin mai sai da mai ai na daban ne. Shi yasa malamai suka ce a cikin hadisi din akwai nakara da garaba. Nakara akwai hadisin munkari ne wani bangare, akwai garaba kuma ya zo da garibin abu bakon abu da ba a san manzon Allah da shi ba sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin akwai hadisan da suka inganta wanda suka ci karo da wannan bai tabbata ba, kamar hadisin Imam Abu Dawud rahimahullah, wanda Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ya kawo cewa atana Rasulullah, manzon Allah ya zo wajen sahabbai suna fada, fara rajulan sha'ifan, sai ga wani mutum gashin kansa a diddunkule a diddunkule a diddunkule, sannan kuma kadi tafarraka sha'ruhu, gashin ya babbaje ta ko ina ba kula da shi. Fa kana manzon Allah yace ama yajidu hadha, yanzu shi wannan ba zai samu ma yusakkinu bihi sha'ruhu, ba zai samu abin da zai gyara kansa ya hada gashin wuri zai gyara ba, kanka gashi nan babu tsari, duk kura a cikin kan mutum gaba ɗaya, me yasa mutum zai haka? Kaga kenan ai yana hana ma wasu yi, to ta ra'ayi shi yayi. Ya ga wani mutum kuma a cikin hadisi shi ma na Abu Dawud rahimahullah, ra'a rajulan akhar wa alayhi thiyabun wasikha, manzo Allah ya ga wani mutum alayhi thiyabun, me thiyab tufafi, me wasikha, wasikhana su ne masu dauda, manzo Allah ya gan shi da dauda kayansa. Fa kana yace amma kana hadha yajidu ma yagsulu bihi thawba, yanzu wannan ba zaka samu ruwan da zaka wanke kayanka ba, wannan daudan kayan a samu a wanke su mana. Kaga kenan yana kalubalantar ma waɗanda kayan su ne kazanta ne, me yasa zaka zo da kaya na dauda? Kaga kenan wanda yake gaya wa ustazai kazanta ba sunna bane, wannan shine yana da kyau a gane, saboda ustazai da dama da sukan je neman aure su ba da mu, saboda me? Saboda kazanta. Ustazai kada ai haka, in zaka je neman aure ustazu kai gaye, kayanka a wanke a goge, kai aski lafiyayye, ka saka takalmanka masu kyau, idan kai karin guga ya zama kamar za a kwantar da ka za a yanka da karin guga, ka sa turare ka je ka abinka, haka ake daga kayan an jace kai wannan taro akwai kan shi gaci haka ne a jiddada su ya sha shi ai haka ake yi, to shi ne fusarar su. Amma kar ka je masa ka je ba yadda kake da asuwakinka, kuma ka je hiran gaba daya babu is boring kar ka je ba, wannan ba a yi. Dan ga san iya cikin wasu ustaza in ya je ganawa zance je shi, amma har ai a gama ayoyi da hadisi yake ja, sai ka ce wanda aka tara wa azun duniya. Ba za a hana jan aya da hadisi a dan wani wurin da ke da munasaba ba, amma ba taron wa'azi aka je ba, ko sai Allah ustaza kana riga ba da mu ko? So da haka wannan hadisi magana mafi inganci bai inganta ba, fiyayyen hadisi sun sanin bai da za a kwatanta kayansa da kayan kaman bai sai da mai, wannan bai yi ba. So da haka wannan hadisi ba za a yi aiki da shi ba. Mafhum? Tayyib. حدثنا حناد بن سري قال حدثنا أبو الأهوص عن أشعث بن أبي شعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. وانا حديثي لك حناد بن سري قال حدثنا أبو الأهوص عن أشعث بن أبي شعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تسي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم للي يكثن شيء من زغ الله سيراد أمين شستبتا غريشي. وانا حديثي إن كانت تشيني wanda malamai da dama sun tabbatar da ingancin sa, Sheikh Muhammad Nasir Mawalla cikin ta haƙiƙi na shama'ilin nabi ya ce hadisi ne lafiyayye, kuma akwai bangaren hadisin yazo cikin sahihul bukhari wanda imam al bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo shi a cikin littafin sa na al jami' al sahih al musnad min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyabihi. Haka wannan al musannib ya kawo shi a hadisi 1756 cewa hadisi ne mai kyau. kana tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi la yushibbu yana son at-tayammul damantawa annabi tsira da aminci sabbata gare shi yana bukatan damantawa an fahimci Hausa shine aiki da dama shine damantawa fi tahu uhurihi a cikin tsarkin sa idza tatahara idan yayi tsarki ba ana nufin tsarki na wanke najasa ba tsarki na wanke najasa bawali ko abin da ya kama da wannan da hannun hagu ake amma ana nufin tahur saboda ana kiran alwala da sunan tsarki ana kiran wankan janaba da wankan al'ada da sunan tsarki so a wajen yin su ana fara damantawa cikin su akwai alwala za a fara wanke hannun dama gabanin hannun hagu za a fara wanke kafar dama gabanin kafar hagu idan za a wanke gangan jiki ana fara wanke bangaren dama gabanin bangaren hagu to wannan shine la yuhibbu tayammun yana son damantawa fi tuhurihi a cikin tsarkin sa idza tatahhara idan yana yi wato ba tsarki da wanke najasa ba sai dai kamar na alwala ko wanka ko abin da ya kama da wannan so haka kenan ana bukatan damantawa a wajen wanke hannun dama gabanin a wanke hagu wanke kafar dama gabanin wanke kafar hagu idan wanke jiki ne ana bukata a fara wanke bangaren dama gabanin bangaren hagu mafhum tayyib wa fi tarajjulihi idza tarajjal haka kuma a cikin tarajjulihi a cikin gyaran kansa kaman wanke kai ko tsefe kai ko shafa mai a kai ko askin kai ana so a fara tsefe bangaren dama gabanin ina gabanin hagu in za a yi taje kai sai ka fara kombin bangaren dama sai ka yi na hagu idan za a yi aski ana fara aske bangaren dama ne gabanin bangaren hagu idan za a wanke kai ana fara wanke bangaren dama ne gabanin bangaren hagu sai sa aka ce wa fi tarajjulihi idza tarajja so zaka idan ka zo zaka yi kombin kanka fara yi da hannun dama bangaren dama a taje dama tukunna abu taje hagu in za a wanke a fukar amanta a wanke bangaren dama gabanin hagu idan za a yi aski a fara aske bangaren dama gabanin bangaren hagu idan za a yanke farce a fara yanke farcen hannun dama gabanin hannun hagu haka kafar dama gabanin kafar hagu duk waɗannan su ne sunna ba wai ka fara ta dai daga gadama ba mafu yayi ake yanke farce a sunna a hannun dama sai ake farawa na'am sabbaha go sai kuma wanne sai wannan sai wannan sai wannan sai a dawo wannan a hagu fa daga wacce za a fara daga nan sai a yi nan a ka'ida idan za a yanke farce a dama za a fara da yatsa ta biyu ne wacce take mabiyar babba da larabci sunanta me ana ce mata sababa daga sunan sabbu ne zagi wato ta nuni da sanin zan ba zan amma kun gane yi ko ba sai na karasa ba in kaga za ka garka saboda tsabar nuni zai ta lankwashe miƙe ka gani miƙe da ta ka gani kai da kanka sai ka ga ta yi wani bankarewa ita yar neman tsokana ne sai sa ake ce mata sababa kamar ta nuni ko zagi amma Allah haramu wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kar ku zagi masu zagin wani ko ba bayan Allah amma sai sa ba a ce ta manzon Allah sababa sai a ce sabbaha ita ta fata tasbihi ne dan baya zagi sai sa kai ta ka za a ce sababa ba ta fata sabbaha daga tasbihi aka same ta to za a fara yanke yatsa ta biyu mabiyar babba sai a yanke wanda ta bi ta tsakiya kenan ta uku sai a yanke ta hudu sai kuma a yanke ƴar karamar yatsar tukunna sai a dawo a yanke babban so za a yi wannan ta biyu ta kusa da babba sai ta uku ta tsakiya kenan sai kuma a yanke ta gaba da ita sai a yanke ƴar karama sai a dawo a yanke babba idan za a yanke hagu kuma za a faro daga ina daga ƴar karaman nan sai an dawo har nan mafhum tayyib don haka wa fi tarajjulihi idza tarajjal haka idan zai gyara gashin kansa yana farawa da dama gabanin hagu wa finti alihi idan ta'ala idan zai sa takalmi yana fara sanya kafar dama gabanin kafar hagu wannan ma sunna ne a ka'ida ba a sanya kafar hagu sai an sa kafar dama mu kiyaye wannan kuma mu koya wa ƴaƴanmu da iyalanmu wannan ya dace zama a gidanka kowa ya sa takalmi amma za ka ga wasu rashin kula yaro sai fara sa kafar hagu bai damu iyayen ba saka fita za ta yi makaranta shikenan wannan ka'ida ne a sunna kafar dama ake sa gabanin hagu idan safa ne sai an sa ta dama ake sa ta hagu idan riga za a sa sai an sa hannun dama ake sa hannun hagu idan wando za a saka sai an sa kafar dama ake sa kafar hagu ka'ida shine wa fi sha'anihi kullihi haka hadisin yace hadisin bukhari a duk sha'anin sa dake da alaka da tabarruki ko abinda ba kazanta ko najasa ba ko kuma ba abinda ke nuna fita daga rahama zuwa ga wannan sa ko abinda bai kai shi rahama ba to ana fara yin dama ne gabanin hagu daga cikin misalai da zamu iya bayarwa na abinda ake fara dama gabanin hagu kaman cin abinci da dama ake ba da hagu ba shigan masallaci da kafar dama ne ba da hagu ba kaman shan abin sha da dama ne ba da hagu ba kaman almusafaha gaisawa da hannun dama ake ba da hagu ba kaman al'ata bayarwa in zaka bada abu da dama kake ba da hagu ba kaman karba in zaka karba da dama kake ba da hagu ba kaman sanya tufafi dama ake fara sanya gabanin hagu inda ake fara da hagu gabanin dama shine kaman anan ma fahimtar wasu malamai shine kaman fitowa daga bandaki fitowa daga masallaci kaman fata majina a hanci da makamandansu kaman wanke najasa to wannan sai a sanya hagu ba dama ba kuma kazanta ne ga mace za ta yi wanke wa yaro ko yarinya najasa da rika sa hannun dama ka'ida ne take wanke masa da hannun hagunki zaki ce hannun hagun bai da karfi in kin sa ba zaki iya sai ki dubo suna da hannun dama da yayyan gunci ne ko dalilin hasari haka yake koyi rubutun da kuma hagun yanzu tare da asali bai iya ba to kula ga wannan tunda abu ne da ya dace mu rika kula idan alama ne na kazanta na mace ta rika wanke wa yara kazanta ko najasa ko fitsari da hannun dama ka'ida da hannun hagu ne duk wanda kuma ya sani yana kula da mai kike yi ya ga da dama kike ko da hagu wanne yake fadan me matsayin ki kina da tsafta ko kazanta mafhum sai da ka wadannan sune irin abubuwa da ake yin su da hagu amma sauran ana yin su na anda me da dama muhallu shahid shine akan al'amarin kai aski a fara yanke bangaren dama akai wankin kai fara bangaren dama taje kai bangaren dama wadannan duk da bangaren dama ake farawa mafhum tayyib sai a rubuta sai a rubuta tambaya a rubuta ake حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا حدثنا محمد بن بشار شيني بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل وانا حديثي راشد الله بن سلسلة الأحاديث الصحيحة na Sheikhul Muhaddis Al-Albani rahmatullahi alai hadisi na 500 da dai ce hadisi ne wanda yake mai kyau an Abdullahi ibn Mughaffal daga Abdullahi ibn Mughaffal qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da minji sabbata gare shi yayi hani ani tarajjuli daga gyaran kai illa ghibban sai dai kawai once in a while daga lokaci zuwa lokaci shine kenan a rika gyarawa tsakatsakiya mafhum ma'anan naha rasulullah manzo Allah hana a shagaltu da kai illa ghibban sai dai wani specific lokaci kaman misali ka ce time ɗinka kana fita wajen sana'a ko kasuwa ko wajen kasuwancinka ko sana'ar ka ko wani shagonka ko ofishinka da safe to zaka ce zan dauki dabi'ar da safe in nayi wanka zan wanke kaina zan fito nayi kombin ɗinsa zan dan shafa man da dace sai na saka hula na fita to idan aka yi wannan yayi kar kuma ka ce idan ka dawo da rana ma sai an sake yi idan aka zo da yamma ma sai an yi haka kuma idan za a kwanta sai an yi to kaga wannan an bawa kai gashi muhimmancin da shari'a bata ba shi ba to illa ghibban sai dai wato kaman illa kinin ba da kinin sai dai lokaci zuwa lokaci ka duba wani dan specific lokaci zan rika yi da safe ko kuma sana'a ta ba ta tsafta bane da safe ni makaniki ne ko kafinta ne ko manomi ne to nan kuma time da zai gyara kai sai ya dawo a gona yayi wanka sai taje kansa ya gyara kuma sai ya fito to kaga nan sai zama gyaran da yamma ne ko da dare ne mafhum tayyib shine manzon Allah ya hana ani tarajjuli wajen shagaltuwa da gyaran kai illa ghibban sai dai kawai wato illa hinan ba'da hinin, sai dai lokaci zuwa lokaci. Idan kai once in 24 hours yayi, idan askin kai ne sai kai sau ɗaya a sati kana bukata kai, babu laifi. Amma ya zama every day zaka gyara kanka sau 12, bayan kuma sallan farilla 5 kake yi, kai adalci. Wanda yake nuna ustazan da suke da damuwa da wannan, akwai wanda kuma da comp din su yake yawo duk minti 30 sai an yi sai an yi sai an yi sai ya cire madubi ya duba sai ya mayar. Wannan kuma ba haka sunna tace ba. In har ya zama kana yawo da madubi akan gyaran gemu ko gashin kai da comb a hannunka, ka bashi muhimmanci da shari'a bata bayar ba. Zaka fita a gida kayi wanka sai ka taje gemunka ka tsaftace shi ka gyara kanka sai ka fita. Dan ya dan murde fa mai a ciki, idan ya murde kafar ka ne ta murde, ai ba ita ta murde ba, ai gashi ne zai iya murdewa ba wani abu bane. Amma kar wai ya zama ka fita da dan taba da dan miro aljihu da kum har kum kaman biro ake sa da a bakali duk sati mini sai cire ai 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 a cikin jama'a ai ai sai ya bude biro. Can minti 30 ya kare kuma minti ko istighfari bai yi ba, bai yi tasbihu bai karanta ko kuliya ba, amma kuma ya ci gaba da yi, to shi yasa kuma anan kuskure ne a bashi muhimmancin da bai kai ba. Mu rika ganewa fa akwai abubuwan da addini ya karantar da mu yi, amma kuma bai yadda mu rika yin misplacement na priorities ba. Shine ba daidai bane ka ba abu muhimmancin da shari'a bata amince a bashi ba. In ka bashi muhimmancin da shari'a bata amince ba kuma an yi barna. Shine naha rasulullah an tarajjul illa ghibban, shine baya halatta ga mutum ya zama shagaltuwansa a rayuwa gabaɗaya shine gyaran gashi. Ko ina kai a amu gashin mu dai Allah zai taimake mu a gyaran gashi, to wannan kuma bai yi ba. Ana so ya zama wasatan tsaka tsakiya kake, ba wani abu ne da ya mutu da kake bashi muhimmancin da bai dace ba. So da kan ka dauka ɗabi'ar ka da taka zaka fita zaka gyara gashin kanka, ka shiga wanka zaka wanke, ka saka wani anti dandruff a kanka ka wanke, ka tsaftace shi ka fito kai kombin ka shafa mai ka sa hula, shikenan sai kuma gobe. Amma kuma a ce za a tafi office ma a cikin banɗakin ka akwai kayan gyaran gashi, sannan a motar ka ma akwai kayan gyaran gashi, a banɗakin gidanka akwai, ko ina ka je akwai, wannan kuma bai yi ba. Saboda mai lokacin ka iya da tsada, abinda ake nufi kenan, lokacin ka na da tsada, tunda ko yana da tsada to akwai abubuwan da kar ka yadda ka ba su muhimmancin da ba su cancanta a ba su ba. Duk yadda aka ce ka gyara gashin kanka idan ya zama kullum zai ci awa 2 to an yi barna. Saboda in kai wasa salloli 5 gaba ɗaya wani ma bai ba su awa 2, to ya za a yi kuma gyaran kai gashi kadai dauki lokacin da ya fi salloli guda 5. Lokacin ya da tsada a wurinka, kai musulmi ne zaka ciyar da iyalanka, dole ka ba su lokaci. Zaka samu lokacin da zaka zauna da iyalanka ku dan yi tari ko a dan yi kallon wani abu na wata tasha ta Qur'ani ne ko jin wani wa'azi ne ko a dan yi karatu ko a samu time da yara a dan yi hira da su a dan yi tari a rika jin tunanin su a gyara musu. Bagonka iya da haƙƙi a kanka, dole ka bashi. Addininka yana da haƙƙi a kanka, dole ka bashi. Gangan jikinka na da haƙƙi na hutawa, dole ka bashi. To sai zama a cikin wannan ya zama a kullum gashi ya dauki awa 2 an yi barna. Inna li jasarika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan fa ati kulli bi haqqin haqqan. Ka ba wa dukkan wani mai haƙƙi haƙƙi. Shine dole zama kana da time utilization management and prioritization, lokacin da kai utilizing din sa. Na biyu kai managing din sa yadda ya dace, kuma ya zama kana da fiqhul awlawiyat, kana da scale of preference. Akwai abubuwa da kajera waɗanda suke da muhimmanci ka ba su lokacin da ya dace, wanda muhimmancin su bai kai haka ba kada ka ba su lokacin da ba su cancanta ba. Shi yasa manzo Allah ya ce kada a rika ɓata lokaci da yawa kuma a gyaran gashin. Kar ka ji an ce gyaran gashi ya dace kuma ka ce to daga yau gyaran gashi awa 5 ne kullum, to bai yi ba. Gyaran gashi duk hidimar da za a bashi dai ba aski ba ne, dan wankewa ne, tajewa minti 5 minti 10 an yi an kammala, kuma sai a shiga cikin wata sabga ta rayuwa. Mafhum? Tayyib. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي الآلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل خبا. وأن حديث إذا قال الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي الآلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن. Wannan hadisi asali shi ma a cikin sa wanda aka ce Yazid ibn Abi Khalid din nan mutumin kirki ne, huwa sadukun, mutum ne mai gaskiya sosai, lakin yuqtu katiran, yana yawan tuntuɓin magana, yana yawan tuntuɓin magana, ba a cewa yana mai yana ƙarya, ba da wannan ake zargin sa ba, maybe ba kowa ke da fasahar yadda ya ji magana zai iya mai da ita ba. Ta yadda kake iya gane wannan, zan baka wani misali. Ka dauki mutane biyar, ka gaya wani wata kalma, ka ce ya gaya na kusa da shi a kunnensa, kai ka gaya mara kunne ya gaya wani, wani ya gaya wani, idan ta zago wurinka sai ka ji magana ta canja. Ina babu wannan assignment din, aje a gwada. Ko a gidanka ka gwada, ka dauki mutane biyar, ka gaya ɗanka magana ɗaya, ka ce je ka gaya wani a kunnensa ƙaninka, shi ya je ya gaya wani, shi ya gaya babarsa, sai ta dawo wurinka. Gabaninta zago in ba isa ba, sai ka ga jumlar ta canja gaba ɗaya, ba abin da ka faɗa ake faɗa ba. To kaga anan baka ganin dagangan aka yi, sai dai ita magana idan ta tsawaita, wani ya ji ya gaya wani, wani ya ji ya gaya wani, akwai high probability na wani a cikinsu ba zai iya mai da abin daidai ba sai a yi kuskure. Akwai high probability sai a yi kuskure. Shi yasa ƙa'ida ne ya zama muna iya kiyaye zance, in ba za mu iya ba sai ce ina zaton kaza ya ce, don kada in jingira masa magana da ba haka yake nufi ba. Saboda akwai amana, wa idza qultum fa'dilu, duk magana da ku yi adalci. To adalci ne lokaci ana kurkure mar ba da gangan bane, amma rashin iya kiyaye magana ne. To shi wannan bawan Allah da muke magana, Yazid ibn Abi Khalid, mutumin kirki ne amma yana da kuskuren mai da magana. Da wannan duk da haka malamai suka ce hadisin sahih ne bi shawahidihi, akwai hanyoyin da suke kara wa hadisin karfi da yake zama hadisin yana da kyau. Kamar daga cikin malamai Sheikh Abdul Musin, ba Sheikh Abdul Razak bin Abdul Musin ya kafa hujja da cewa hadisin yana iya inganta, haka Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya kafa hujja da cewa hadisin yana iya inganta da hanyoyinsa. Don haka ala ayi halin wannan hadisi yana iya kafa hujja da shi, shine cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalle annabi tsira da min ji sabada gare shi, kana ya kasance ya tarajjalu, yana gyaran kansa, ghibban, wasu lokuta kamar da muka yi bayani, kamar ka ce za ka yi da safe, ko kuma duk bayan 48 hours za ka yi, ko abin da ya kaba da wannan. Wani yana da muhimmanci ya zama za ka iya cewa duk sati za ka ware lokaci, ka aske gashin kanka, a wanke gashin kan, a kankara kan, a shafa mai, in kai a sati ya yi. Amma ka ce every day za ka yi biyu ba. Wani idan zai tafi aski zai ɗauki clipper ɗin ne, daga nan zai tafi ƙarshen gwarin fa. A can mai askin yake zuwa awa ɗaya, dawowa awa ɗaya, kuma zai je can ya yi jiran awa ɗaya. To ran da zai aski tukunna wunin ya kare a wurin, ya ce me za mu tafi aski, sai an ɗauko jakar aski da klifa ne da kaza da kaza za a tafi. Ya yi ma'ana? Ai bai yi ma'ana ba. Ya yi kama da wani ɗan uwa wai zai je gona bai saba ba, ya tafi zai yi gona, ɗan boko ne. Ya yi karatu a Turai ya dawo, magana ta kai kamar shekara 20 da kai, wai zai je gona, aka wanke kayan gona, aka goge su, jakar zuwa gona aka ɗauko ta daga Amerika, aka zo da ita, ita fartanya aka sa ta a cikin wata jaka, aka wanke ta, sabuwa aka so aka wanke, aka sa ta a cikin jakanta, abincin da zai ci aka yi cefa ne, aka yanka kaji, aka haɗa su, aka so da Allah ya taimake shi da ya je gona rana ɗaya ne, da bai ƙara komawa ba, ya ɗauka ko irin gonakin Turai ne. Da kaga akwai abubuwan da suna da muhimmanci, amma tanadin da aka musu mai zuwa gona ana marfefesun gaji za da fi da su, kaga ai wannan noman zai tsada. Na ga tsayayyen halitta yakan kula da kansa, ya ware lokaci ya kula da shi, amma ba kullum ake bata lokaci akan haka ba. Kamar dan kombin kai, dan kai kullum babu laifi. Wanke kai idan ka shiga wanka ba kana da bukata ka hada shi a wankan jiki yayi, amma ya zama kullum sai an ware lokaci kawai dan kai, to wannan shi ake inkari. Ana ga muhimmancin wannan bai kai a bashi lokacin da kullum zai dauki wani lokaci mai tsawo na rayuwarka ba. Wannan shine karshen wannan babi. Abinda muka karanta daidai, Allah ya ba mu ladansa. Abinda muka kuskure, Allah ya yafe mana. In Allah ya kai mu haduwa na gaba, zamu tashi akan babu ma jaa fi shaybi rasulillah, babi da ke bayani akan abin da yazo cikin bayanin kaman shayb, furfura kenan na jikin annabi tsira da amincin sabata a gare shi, yaya furfurar sa take. Wannan zamu yi bayani akan furfurar sa, ya zama idan ka gani kana karanta sai kaman kana ganin sa ido da ido. wanda yace dan Allah malan jinni suna iya auren dan adam har su hana shi aure ko kuma su aure mace su hana ta aure menene mafita ta shari'a idan haka yake faru ya tabbata a sunna cewa aljanu maza suna iya auren mata ɗan adam kuma haka aljanu mata suna iya auren maza ɗan adam ya faru a tarihi idan ka duba cikin wasayatul insan malamai sun ka a ciki Sheikhul Islam rahimahullahi alaihi cikin majmu'ul fatawa ya kawo wannan haka yan ka duba littafin as-salimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar na Dr. Wahid Abdul Salam Bali hafizahullahu ta'ala ya kawo wannan haka Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na farko da na biyu duka ya kawo cewa ana iya samun aljani ya auri mace hana ta aure har kaman Wahid Abdul Salam Bali hafizahullahu cikin As-Salimul Battar yace ana iya samun har ya iya kaiwa ta yi juna biyu amma kuma ba za ta haifi da irin dan adam ba yawanci haka yake lalacewa ta haifi wani abu kaman maciji ko wani dan tayi yana iya yiwa amma ba zai yi kuma ta haifi da irin mutum ba don kada wata jere sabon Allah ayi magana da shi ayi aljini ne mata wannan kuma ba zai yi ba ba a taba samun a tarihi ba wannan an toshe ko ba dole in kika yi kuskure sai kin yi bayani ba aljini bane suna su ba mutum ake haifa ba ya faru a tarihi yana faruwa kuma akwai mata da dama da har a yanzu suna da mazansu amma aljanu sun aure su suna iya zuwa musu a dare su danne su da karfi su yi lalata da su aljani ya aure mace haramun ne bai halatta ba amma yana faruwa musamman idan mace ta yi sake da riko da addini wajen sanya hijabi na shari'a zama da alwala cire hotuna a daki ba a kwana da hoton mutum a daki waɗannan abubuwa duk abubuwa ne da sai an kiyaye amma ya zama kullun kida take da shi kullun a gidan kawai kida ne ta zama waki a kallon indiya ne a su dan ibro ne Allah da ya ci kansa su dan kaza kaza ne to gidan ba zai rabu da gidan jarabawan aljanu ba dole sai mace ta kiyaye idan haka ya faru ana iya yin ruqya a raba ta da aljanu ana iya yin ruqya ash-shar'iyya ar-ruqya ash-shar'iyya din aka ana iya raba ta da aljanu ana iya yin wankan magarya da muka yi bayani a Ramadan a tafsiri a nan wurin a dora ta akai a raba ta da shi gidan a yawaita karanta Baqara da Ali Imran musamman Baqara duk gidan da ake karanta Suratul Baqara sai dan yana guduwa a gidan baya zama ko da yana cikin mutum yana iya fita wadannan irin abubuwa na shari'a za a yi ta riga zama da alwala ko ba za ta yi sallah ba ta riga sabunta alwala a koda yaushe wadannan su ne irin abubuwa da suke faruwa in ana yin waɗannan abubuwan za su riga cutar da ita ana buƙatar ta yi resistance ta yi persevering ta yi ta juriya lokacin da ake karanta Qur'ani duk aljanin da ke cikin mutum ƙonewa yake to ɗaya biyu ko a ci gaba da yi yana ƙonewa har a kai matakin da ko ya mutu ko ya gudu ɗaya biyu insha Allah zai faru amma ba zai yi da gaggawa sai an kai shi bango zai yi ta resistance ya ƙi tafiya amma an ci karfinsa insha Allah ta'ala zai haƙura to amma da dama suka fara ba za a iya haƙuri da yake na biyu a ƙa'ida shine mutum bai dace suka tsoron aljani ba idan ka ji tsoron aljani kaman ka ji tsoron guda ne halittan da Allah ya mana su ne dace su ji tsoron mu ba mu za mu ji tsoron su ba kaman kisan annabi Dawud da ayi falamma kadana alaihi mautako ma dallahu ala mauti illa dabbatu wa ta'kulu min sa'ata annabi Sulaiman a lokacin sa tsoron sa suke ji ba kuma ka'ida kenan kai ne ya dace aljani ya ji tsoronka ba kai za ka ji tsoronsa ba imamu Ahmad rahimahullah in aljani shiga jikin mutum takalmi ke ba ce je ku da ke shi ku tana ce fita ana zuwa takalmin zai gudu amma sun iya barazana ba za su ji tsoronka kawai haka ba sai sun mamaye sai sun yi barazana in ka bada kai shi kenan ba ku bari ku bari to shi kenan an gama wani daga an fara ruqiya idan ya ga sun fara sai shi a bari a bari kar ka bacci a bari babu abun tsoro da su in dai ka riki Allah suna nasara ne ga wanda bai riki Allah kwata kwata ba amma in ka riki Allah babu da zaka ji tsoro da su kuma in dai ka riki Allah ko sun fara yaki da kai za su sallama mutane ne suke zuwa aljanna su dauko wuta su kona mutum suna hanya masu kone su da kan nasu yana faruwa a tarihi su za ka bisa ga ɗabi'ar halitta ba daidai ne ka ji tsoron su ba su yi rake su tsoron ka mafhum tayyib da lokacin da ake fama da su ake karanta Qur'ani ko ake playing kasan da Qur'ani a gida ake ga alamar su kada a gajiya a ci gaba da yi kuma kar a ji tsoron su kar a ji tsoron su a lokacin da suka bijiro a jikin mutum koda an dake mutumin su ake daka su suke jin zafi in ana yawan karanta Qur'ani kuma a ruwa irin ayoyin da ake karanta na ibtalus sihir aka zuba idan suka bijiro su suke konewa ruwan da ake zuba kona su yake yi su daga dabi'a ce da dole sai mun canja kada Allah ya jarabi iyalinka ko yarka ko danka da addinin karka jin tsoro in suka gane kana tsoro sun gama da kai karka ji tsoron su kwata-kwata Allah subhanahu wa ta'ala ke jin tsoro ba su ba mafhum tayyib ina ga lokaci ya ja kuma akwai tambayoyi da dama sai Allah ya kai mu sati mai zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadha huma indi billahi tawfiq